Aka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Dal FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu a koda yaushe a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci yau Asabar 1 ga watan Janairu na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarin.
To masu sauraro, da fatan za a mana afuwa mun samu tangardan na'ura, amma idan komai daidaita za mu kawo muku shirin kamar da ya gabata. To a cikin shirin yau za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania na shirin kai ziyara aiki a Burtaniya a mako mai zuwa. China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsu ya kai biliyoyin daloli. Sannan za ku ji cewa 'yan sanda a nan Amurka sun bayyana sunan ɗan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a jihar Virginia da ke nan Amurka.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta dakatar da soke kungiyar direbobin matuƙa motoci ta NURTW. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari, ziyarar aiki makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar Sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar miƙa goron gayyatar. Tunda da shugaba Trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goron gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka taɗaga ziyarar. Fadar White House ta ce wannan ziyarar za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Burtaniya da Amurka. Akalla shugabannin Amurka 12 suka kai ziyarar Burtaniya, amma 2 daga cikinsu ne kaɗai suka kai ziyarar aiki. Wato George W. Bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma Barack Obama da ya kai ziyararsa a shekarar 2011. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsu ya kai biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Ministan harkokin kasuwancin ƙasar China Gao Fen ya ce China ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba, da zummar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yakar masu ɗabi'ar cinyedu a harkokin kasuwancin duniya. A halin da ake ciki, adadin kudaden kayayyakin Amurka da China ta ƙara haraji a kansu sun kai dala biliyan 60, wato da kashi 5-25. Matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da Amurka ta ƙara kudaden haraji waɗanda suka kai na dala biliyan 200. Shugaban ƙungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da buƙatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba. Wato tsakanin ɓangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a ƙasar ta Afghanistan. Hibbatullah Akhundzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi, yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan ƙaramar sallah. Ƙungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba, kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga ƙasar, lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yunkurin sasanta wannan rikici. irin rawar da kungiyar ta Taliban take neman Amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na Taliban ya mika mata shine Amurkan ta zama ebba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta dauki kowane irin mataki hukumomi a Washington sun ce masu shiga tsakani a cikin rikicin na Afghanistan wadanda jakada na musamman kan rikicin kasar Zalme Khalilzad ke jagoranta sun riga sun cimma matsaya da kungiyar ta Taliban kan tsarin da za a bi wajen janyewar dakarun daga kasar suna masu cewa ana ta bangaren ita kuma kungiyar ta Taliban za ta bada tabbacin cewa za ta hana yan ta'adda amfani da yankin kasar ta Taliban wajen kai harhare akan wasu kasashe labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bandigan nan da ya harba mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock mai shekaru 40 da haihuwa sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunan nasa ba za su sake ambatarsa ba rahotanni sun bayyana dan bandigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach da ke bakin teku inda shi ma daga bayan yan sanda suka harbe shi Shugaban yan sandan yankin James Severa kenan yake cewa dan bindigar ya shiga cikin ginin ne dauke da bindigar hannu nau'in da ake kira caliber 45 ya kuma harba mutanen. Shugaban yan sandan ya kwatanta dan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka bata wa rai. Sai dai bai yi wani karin bayani ba kan wannan hari amma ya ce a yanzu haka ana kan bincike duk da cewa sun fahimci shi kadai ya kitsa wannan hari. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta kwashe masu gudun hijira da masu neman mafaka 149 daga Tripoli, wato babban birnin ƙasar Libya mai fama da tashin hankali inda ta kai su ƙasar Italiya domin kare rayukansu. Aika 'yan gudun hijirar wani matsuguni ne da ke wajen babban birnin Roma a ƙarshen makon nan. Sun kuma fito ne daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Habasha. Daga cikin su akwai kananan yara 65 sannan 13 daga cikin su ba su kai shekara ɗaya ba a cewar hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijirar. Su dai 'yan gudun hijirar sun kwashe watanni cikin wani yanayi na tashin hankali a wani wuri da aka ajiye su a birnin na Tripoli. Hakan ya sa hukumar ta haɗa kai da hukumomin Libya da ke ƙasar Italiya aka kwashe su zuwa mafakar da ke Italiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau masu sauraro da fatan za ku gafarce mu a farkon shirin namu mun dan samu tangardan na'ura. A cikin rahoton da muke da shi a yau a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, gwamnatin jihar ta dakatar tare da soke kungiyar direbobi matuka motoci ta NURTW. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Oyo ta soke tare da hana aikace-aikacen kungiyar direbobin matuka motoci NURTW a takaice a fadin jihar Oyo har abinda hali yayi. Kana za ta kula da harkokin kungiyar a tashoshin motar da ke fadin jihar Oyo. Babban jami'i a fadar gwamnatin jihar Oyo, Chief BC Ilakane, ya bada sanarwar soke kungiyar masu tuka motoci ta jihar Oyo a madadin gwamnan jihar Oyo, Injiniya Sai Makinde.
We have resolved to proscribe the National Union of Road Transport Workers, NURTW. All activities of the union remain illegal henceforth, and we urge the people of the state to go about their lawful duties.
Gwamna Sai Makinde ya ce bayan tattaunawa da jami'an tsaro da ke da ruwa da tsaki a harkokin tsaro sun amince su soke kungiyar matuka motoci NURTW kuma dukkan ayyukansu da harkokinsu an hana. Sannan sun buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da harkokinsu kamar yadda doka ta tanada. Gwamna Makinde ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da samar da dawwammamen zaman lafiya a tsakanin jama'ar jihar Oyo. To menene ra'ayoyin jama'ar jihar Oyo a game da wannan matakin gwamnatin jihar Oyo na soke kungiyar masu tuka motoci NURTW?
Rasa mai da 1000 sabo mun ji daji hana su saboda mu talakawa incin mu a samu zaman lafiya da kuma a samu titi mai kyau, a samu ruwa, a samu wuta da asibiti. Shi ne ayar talaka ke so.
Me yasa kace ka ji daɗin hana union?
To lokacin shugaban da ya bar mulki Abdullahi Ajimobi shi ne so a kosoro a ga sama lafiya, amma wannan gwamnan da ya shigo yanzu shi ma yi da ka, amma Ajimobi da ya yi shi ne sama lafiya gare Oyo State. Saboda su wannan ƴan motocin da sauran sadar rigima ne har sai a kashe mutum a duka mutum sai ka aikatawa suna kashe mutane. Saboda haka gwamnan da ya hana su mun ji daɗi Allah.
Sunana Manu ga ɗan PDP a nan kara a Kenya ne Kalisu Sadiku Oldi Birnin Kebbi. Wallahi wannan hana ƴan union ba mu ji daɗi ne ba, domin ai ƴan union mutane ne waɗanda muna tare da su, kuma su ne muna unhwani kwarai da gaske. Suna samu abin suka ce yadda iyali su. Idan an hana union ai wato an so a tada wani aiki kuma wanda muka wuce na ta'addanci, inda za su shiga cikin wani hali na nema ma iyali su abinci, wannan bai dace ba. Matasa ne waɗanda in an hana su ni za su yi kenan, za su yi sata ne, za su komo suna yin ta'addanci, kaga wannan bai dace ba. Gaskiya ban ji daɗi ba na bakin cikin wannan hana ƴan union rai a nan jihar Oyo.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Baku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi mutum, ga wata tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ɗauranku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifa, duka Allah na ɗauranku.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 11 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. To yau za a ji ansar tambayar su Adamu Aliyu daga Maiduguri da Abdul Qadir Kangiwa da sauran masu sauraron mu da dama da ke son sanin asalin Fulani da yadda suka fi yawa yanzu da kuma dalilin hakan. To idan masu tambayar na saurare, ga amsoshin da wakilinmu Nasir Adamu Ifikaya ya samu kwanan baya daga wani masanin tarihin Fulani da ke garin Gombe mai suna Musa Yola, wanda ya ce
ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani, don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani akwai Ba'awa, akwai Bawan Kori, akwai Sulubawa, akwai a nan a Najeriya za ka samu akwai masu Fulani da ka ce aku, akwai Sukur, akwai Sulubawa, akwai Ba'awa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Don haka kaga wata gari wata kila su kabilu kaɗan ne suke a wani ɓangare. Abinda ake faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zama Hausawa. Hausa kai Hausawa ne, to asalinsu suna da kabilunsu, Gobirawa, Agalawa, Kutumbawa, su ne ba su da yare sai Hausa. Amma sauran duka jiya aka yi zama Hausa, sarautan kansu sarautan ba su Hausa ba Fulani ba ne. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke tafiya a Najeriya, tutoji 12 ai an takaita, in ba ka sun kai 30 in ka koma da su jama'a da zon su kata zon wanda ba sa su a tunan lissafi ba. Don haka kaga baban da suke kai Najeriya gaskiya magana in yawan Fulani ne. Kuma duk da ma'an yanke Najeriya duk ma Adama gaba daya Adaman Kamaru ake fara duk Fulani ne, da kuma daga asusun daga Najeriya ne. Shekaru kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya. Dai ma abin da faɗa maka kaɗan bai fi kashi ɗaya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da faɗan nan. Kuma in muna da wasu a kabilu a wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun Fulani ne, ko mu Fulani masu kiwo a jeji ba bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba. Don haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da Fulani ni a fahimta ta dai wanda kai Najeriya.
Akwai Fulanin nan a jamhuriyar Nijar na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda Bafulatani ne amma daga Sudan yake. Na tuba zuwa Senegal ba na jin Faransanci yadda ya kamata, amma mun yi magana da mutane a can da Fulanci. Duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je, ko ko su ma asalin mutanen can ne?
A'a, asalin Fulanin gaba na Najeriya amma ai daga Futatoro suke. Futatoro kuma daga kasar ya haɗu da Silinga Tumali duk su a cikin wuri. Lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta, ita ta kai haifan Fulani. Lokacin da Uguba ya zo ɗan Masi wanda ya zo ya soma haifan Fulani a wannan wuraren, su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma faɗa a yayin da suka yi yawa. Dama cakatan suka da abin da suka ba su Malanke ne suka ba su a Silinga da sauransu. Amma Fulani asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya.
Oh, wannan Futatoro din na mana karin bayani, mu fahimci me Futatoro ne?
Futatoro gari ne. Gari Futatoro din nan lokacin da Bajjo Mango da wannan masu Agoba ya zo a tarihin da Waziri Zunai da rubuta, da ya zo sai aka aurar masa da ya wace aka ce Bajjo Mango. Bajjo Mango ita din nan da aka aura shi da ta haifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi, na manta sunan da ya so hudu suka fara Fulatanci. Nan ne ko an sami asalin Fulani. Kuma abinda ya sa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yaƙi ba, suka bi addinin Musulunci. Sai Uguba. Sai dalili abinda wannan Waziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin. Ba tare da ka'ai na gina shi ba.
Waziri Junaidu wani marubuci ne.
Na Sokoto.
Eh, wani Sokoto.
Eh, Waziri Junaidu Sokoto. Waziri Junaidu Sokoto. Sai rubuta littafi. Sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aura Uguba ya haifi ya huda hudu. Ya ayan nan da littafin yanzu za a faɗi ko da dangin Fulani wanda ya haife su, su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aurar da Bajjo Mango, su yaran su Wakuru shi ne da suka samu suka yi yawa aka yaba suka soma faɗa da wannan kawunansu asalin uwarsu, su ne soma watsewansu. Wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya.
Uguba din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin?
Nasi ana faɗa cewa sai Uguba an Nasi a cikin zuwa Annabi Ibrahim daga Bagadaza.
Shi ne ya taho wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin Futatoro
da nan. To a Futatoro ne zauna sarkin sai yasu Bajjo Mango ya aura ya soma haifan Fulani. So yaran guda huɗu suka soma Fulatanci, abinda Waziri Zuwa da rubuta ni ba ne Musa ya faɗa ba.
Kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa a nan yankin
Najeriya. Yawa a can suka soma faɗa da asalin wa'ancan da aka samu su Kuro din. Fulani suka rinjaye su, suka wasu suka bazu suka faɗa suka bazu suka faɗa duka wuraren nan, suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwansu Najeriya. Suka zauna daiba daga cikinsu ba su zabi ba, su ne zamansu a Kamaru da nan ɗin da duka.
Kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dab da ma Abuja wajajen yankin Kefi din nan da ƙauyukan da suke zagaye da nan, ga su nan Fulani ne har da shanunsu amma ba sa jin Fulatancin ko guda ɗaya. Su kuma wani dangi ne waɗannan?
A'a, su ana suka ɓatar da su mutane kamar Sullubawa ne, ga su nan masu bokulu ne, suna nan Sullubawa ne amma ba sa jin Fulatancin don zaman ƙasar Hausa. Yanzu ko kogo nan Gombe da muke magana yanzu ɗin nan wajigida kake ji ana Fulatancin, da sarakin Gombe yana jawabi kowane tari da Fulatanci ke da mutane tuddu suna Fulatanci. Sarakunan suka daina yin Fulatanci siyasa da talakawa ma suka yadda Fulatanci. A dama wanda yake kiniki yake da kuma hudan da ce Fulani ke da siyasa, har yanzu har kabilunsu suna jin Fulatanci, siniki da Fulatanci yake yi. Wanda zai kawo haka?
Ba shakka, na Alhaji Musa Yola na je kwanaki nan Mambila a nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwa ne amma Fulancin suke sai ka dauka dukkan ma Fulani ne.
A'a, amma an Guroje ba mutanen Fulani ne wa'anda suka saka da Yobe din nan bayan su suka zauna an Guroje, na san zauna an Guroje su ne. Akwai kuma Rahaji, akwai Geroji, akwai kai na mutanen nan su ne suke Mamida. Kuma Mamida har suke tun da suke nan 1960 da naje Mamida lokacin kowa da filin gonan sa iyakacin sa samun sa shikara yau ba su ba su shiga sanin wani ba Arab su ba da Fulani ne.
Alhaji Musa Yola, ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yarda da rene amma kuma ba kwa manta gaba, wato ma'ana ya muku ne laifi sai kun ko bayan shekara nawa ne sai kun rama me zaka ce kan wannan
wannan hali nan adam ne ai bai kamata dan adam ya sanar mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an muna na masa kada ya manta da an muna na masa ba didi ban dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mun ne zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantuwa da kyauta kuma an cuce zai manta da an kyauta an cutar da shi dole kuma Allah maka ce wai an cuce ka ko karama ko gobe abin da ka cuce ka sai amma inda kai hakuri sai yafi
alaji musai kamar na tabo ka har hulatancin da kake fara taso ne ai
da ba haka bane daidai ne yin fadi haka dan gaba daya fulatani bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake mantuwa abin da aka masa duk abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta to ya zama dabba
ai haka ne ku zuwa gashin wannan zantawara ko wata al'ada ta Fulani ta Fulaku da ake magana da an san Fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ka ga an samu matsaloli wasu yaran Fulani har ana samun cikin waɗanda suke ma sace mutane har da fushi da makami ma sai ka samu akwai Fulani a
ciki ba dan lokaci ya ƙara zanga ya mara duk in kai sata ba nan ba a Najeriya ba in ba mai karfin jicewa sai sata sai su yi sata bairo amma sata da rani a fata in ba wai zai yi kan sa kwan zai yi a Najeriya nan sai ba Fulani ko ana so ko a su suke yi mu dan Fulani nan su suke yi Fulani akwai na zaure akwai na jeji cutar da su aka yi aka kare su hannun su dama hannun suka sani me za su yi to bayan sa da mai aka saka musu dole an sai cutan sai inta aka yi wallahi kuma rufin kunyan da kake suke yi da can ba Fulani ba Fulani ba ka taba zan Fulani yana ci abinci a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura ko da ku da Bahaushe ma da furan a zaura yake kai masa to amma gaga yanzu an zama kara zube an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abinda ba sani ba
akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau ake yi su zuwa nan gaba
yana da wuya ainin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da kasa ma kasan mu ne dukan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ita ne kasar mu bamu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din abin da suke mutane tunaninsa da matarsa yan uwansa ba ruwansa da su ba haka muke ba
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola da ya bamu tarihin Fulani da wakilin mu a Abuja Nasir Adamu Ilkaya da Salamun Abu wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalama Sigi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da matashi dan kishin kasa daga jihar Barnar Najeriya inda yace assalamu alaikum sashen Hausa dan Allah ku miƙa min sakona zuwa ga ƴan uwana matasa masu shan abubuwan maye ranar sallah wai kawai dan su nuna farin cikin su a wannan rana sanin kanmu ne amfani da kayan maye yayin da ake shagulgulan sallah ko wani biki ba zai hana Ubangiji yayi fushi da mu ba me zai hana mu nuna wa Allah farin cikin mu ta wata hanyar da ta dace wasikar mu ta gaba ta fito daga Baffa Haruna Bajoga garkuwa kungiyar muryar talaka inda yace assalamu alaikum VOA Hausa muna fata shugaban kasa da mukarraban shi za su ƙara jin talakawan kasa a jiki ta hanyar kyautata musu kamar yadda ya shugaban kasa Zahra Buhari ta buƙaci hakan a shafinta na sadarwa sakonmu na ƙarshe kan haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da kuma shugaban kungiya na jihar Kebbi Alhaji Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce muna kira ga ƴan siyasar ƙasar mu musamman ƴan siyasar nan da suka dauki siyasa a matsayin ko a mutu ko a rai da su gane cewa Allah ne kadai ka iya bayar da mulki ga wanda yake so kuma a lokacin da ya ga kamar hukuncin da kotun kolin tarayyar Najeriya ta yanke wanda ya baiwa Dr. Bello Mutawalle mulkin jihar Zamfara cikin ruwan sanyi ba tare da tada jijiyoyin wuya ba yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Sunana Muaz Ishaq Muhammad Bodija Ibada. So a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim sallallahu wa sallam alayhi. Alhamdulillah, magana dangane da azumi, musamman waɗannan kwanaki 10 da muke ciki, waɗanda suka rage waɗannan kwanaki 10, gaskiyar magana mutane su kimanta su kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimanta su, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa lallai Allah madaukin sarki yana gafarta wa wasu bayinsa, ya yanta su daga wuta zuwa gidan aljanna tun daga farkon Ramadana har zuwa wannan kwana 20 din su wuce. Amma idan wannan kwana 10 suka shigo, to yana ninka abin duk mutanen da yawa gafara da rahama a farkon azumi zuwa kwana 20 din nan, to zai ninka adadin su a wannan tsakiyar kwana 10 da ya rage. Da haka kenan, kaga da zaka yi ibada a kwana 20 din nan, to wannan kwana 10 zaka samu daraja da lada na kamar kai ibada a kwana 20 din ne gaba. Kuda haka waɗannan kwanaki 10 kwanaki ne masu kima masu daraja. Kuma Alkur'ani Allah ya gaya mana cewa inna anzalahu fi lailatul qadr, lalle mu mun saukar da wannan Alkur'ani ne a dare na lailatul qadr, wanda wannan dare lailatul qadari a cikin waɗannan kwanaki 10 yake. Kuma sannan Allah ya gaya mana cikin wannan daren anan ne ake budget na abubuwan kaddara da za ta samu bayi na shekara guda, domin Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna fa'ilin. Allah ya ce cikin wannan dare ake rarrabe al'amuran Ubangiji mai hikima, da haka duk abin da zai samu bayi na alkhairi da abin da zai same su na shari a wannan kwanan ake sabunta shi. To muna fatan Allah ya tabbatar mana da alkhairi, Allah kuma ya bamu ikon aikata aikon alkhairi cikin sa ya karba mana. Karshe kuma dangane da abin da ya shafi zumunta, sadar da zumunci, sadar da zumunci bangare biyu ne. Ana buƙatar ƴan uwa mu rika sadar da zumunci mu ta hanyar zuwa mu ziyarci ƴan uwan mu, na biyu kuma ta hanyar mu rika dauka muna bayarwa, domin wannan abu biyu sune zumunta. Assalamu alaikum.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai wata ziyarar aiki wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari, ziyarar aiki makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba ta shawarar mika goron gayyatar. Tun dai da shugaba Trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 aka mika mai goron gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro aka yi ta ɗagawa. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da kuɗinsa ya kai biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar zaman lafiya da ake yi gaba, wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da junansu a Afghanistan. Hibatullah Akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah. Kungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai hare-hare ba, kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga kasar, lamarin da ke cigaba da kawo cikas kan yunkurin sasanta wannan rikici. Yan sanda a Jaf Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci ba za su sake bayyana sunansa ba. Rotani sun bayyana dan bindigar a matsayin ma'aikaci a wani ginin gwamnati wanda ke cike da fushi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da fatan za a sha ruwa lafiya.
Afrique avec la meilleure musique.